sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a yau Juma'a 11 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Ta fatan an waye gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labaran duniya.
Gwamnatin sojan kasar Niger ta yi barazanar kashe ɓarraren shugaban kasa Muhammad Bazoum idan kasashe da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin ɗaukar matakin soja don maido da mulkinsa, in ji wani wasu jami'an kasashen yammacin duniya su biyu. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani otel inda ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya suke yawa amfani da shi a birnin Saporizhia na ƙasar Ukraine. Kanan Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa biyar a gidajensu domin musanyar su da biliyoyin dalanta da aka rike a Koriya ta Kudu.
To kanin labaran kenan aka saurara. A ɓangaren rahotanni kuma, bayan da ECOWAS ta bayyana matsayarta bayan taron kolin da ta yi a Abuja, inda kungiyar ta jaddada fatar dawo da kasar Nijar ta farkin demokuraɗiyya, inda masu ruwa da tsaki suke cewa
mu kanmu Najeriya rashin tsaro ya addabe mu, muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da police da za su tsare rayukan numa balantana ko mu fada wani yaki da wata kasa.
Sannan kuma wasu 'yan kasar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu akan matsayar ta ECOWAS matsayar da ECOWAS ta cimma bayan taron da ta yi a Abuja.
Ai asara ne ga Niger, tunda an san jiragen da suke shigowa, safarin jirage da suke shigowa, da wanda suke huce mukai duk jirgin da ya huce saman kasarka akwai kudaden da ake zuba ka.
Yau ma muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara. Alfarmar wannan rana ta Juma'a kuma yau ma za mu kawo muku tunatarwa daga malamai, amma kafin nan ga Baba da labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin sojan Niger ta yi barazanar kashe hanɓararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin ɗaukar matakin soji don maido da mulkinsa, in ji wasu jami'an kasashen yamma su biyu. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida wa mataimakin sakatariyar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar a wannan mako cewa za su kashe Bazoum idan har aka yi yunkurin shiga tsakani daga kasashen waje, kamar yadda wani jami'in sojan yammacin duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press akan halin da ake ciki. Wani jami'in Amurka shi ma ya tabbatar da hakan, wanda kuma ya nemi a saka sunansa saboda ba shi da izinin yin magana da manema labarai, kamar yadda AP ya rawaito. Jama'a sun zanta da AP ne jim kaɗan kafin ƙungiyar ECOWAS ta ba da umarnin fara tanadin rundunar da za ta yi amfani da su wajen maido da demokuraɗiyya a Nijar. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ECOWAS ta baiwa shugabannin sojin ƙasar wa'adin ranar Lahadi da ta gabata da su sauya juyin mulkin. Bayan ƙarewar wa'adin a ranar Lahadi, sojojin sun rufe sararin samaniyar ƙasar, suna nuni da barazanar shiga tsakani a matsayin dalilinsu. Sojojin sun kuma yi alƙawarin kare ƙasar daga duk wani hari da ƙasashe waje za su kawo mata. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani hotel inda ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke yawa amfani da shi a birnin Saporizhia na ƙasar Ukraine, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana wasu 16 suka jikata. Birnin Saporizhia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar Rasha. Wuta ta tashi a wani gidan fararen hula bayan da makami mai linzamin ya afka wa mazauna ginin, in ji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. An faɗa cewa a wannan otel na Rinskat ne ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya sukan zauna a duk lokacin da suke aiki a birnin. Dennis Brown, shugaban ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Ukraine, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran wato Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da ƙawayenta na Turai suna sayan makamashin nukuliya da wasu sanadarai masu yawa daga ƙasar Rasha, tare da baiwa Moscow ɗaruruwan miliyoyin daloli na kuɗaɗen shiga da take tsananin bukata a lokacin da take yaƙi da Ukraine. Kasuwancin wanda ta kasance ta doka kuma ba a haramta ta ba, tana haifar da fargaba ga kwararru masu wurajin hana ya hada yaduwar makamai da kuma zababbun jami'ai waɗanda suka ce sayan kayayyakin na taimakawa Moscow wajen samun kuɗi da kuma sayan makaman nukiliya kuma yana kawo cikas ga yunkurin da ake yi na rage karfin yaki da ake yi da Rasha. Dogaro da kayayyakin nukiliya na Rasha wanda akan yi amfani da su galibi don samar da wutar lantarki ga fararen hula zai iya jefa Amurka da kawayenta a cikin karancin makamashi idan shugaban Rasha Vladimir Putin ya yanke sayar musu da kayayyakin. Kalubalen na iya kara tsananta yayin da waɗancan kasashen suke kokarin haɓaka samar da wutar lantarki mara hayaki domin yakar sauyin yanayi. Rasha dai ta sayar da kayayyakin nukiliya har na dala biliyan 1 da kuma miliyan 700 ga kamfanonin Amurka da na Turai a cewar masana.
To nan da wani dan lokaci baba zai dawo da sauran labaran duniya. Yanzu dai za mu kawo muku rahoton mu na farko da ke cewa bayan taron ECOWAS a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugabannin suka amince da fara aiki da rundunar da ke shirin shiga tsakani a Niger amma kuma ta ce tana so a maido da mulkin demokradiyya cikin lumana. Kwararru a fannin zamantakewar dan adam da ma 'yan siyasa sun ja hankalin shugabannin kan waɗannan matakan kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyoyin sulhu don mai da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Nijar, amma kuma za ta shirya rundunar soji don amfani da su idan dalilin yin haka ya taso. Baya ga takunkumi daban-daban da ta shimfiɗa kan hulɗar ƙasashen ECOWAS da ƙasar Nijar, wannan takunkumi dai zai shafi duk wani mahaluki ne da ke kawo barazanar ƙoƙarin da ƙungiyar take yi na dawo da shugaba Muhammad Bazoum. Dr. Faruk Bibi Faruk ƙwararre ne a harkar siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami ne a Jami'ar Abuja, ya yi bayani cewa
wannan zai iya zama saboda watakila ana son a ci gaba da tarsasa su, ana matsa musu duk da ana maganar neman mafita ta sulhu a ciki, saboda ita ECOWAS ɗin watakila ba tunaninta bane ko kuma su bola tunanin ba tunaninsu bane su yadda ko da wasa wannan juyin mulki ya tabbata a yanda ya taho. Shi yasa zaki ga sun ce za su ci gaba da yin amfani da diplomasiya, za su ci gaba da tirsasa musu ta hanyar tattalin arziki da sa takunkumi kala-kala, sannan za kuma su iya ci gaba da matsa musu ta hanyoyin neman sa bakin wasu kasashen da wasu kungiyoyin, sannan kuma duk da haka za su shirya idan ta kama sojojinsu na ko ta kwana ko kuma za su iya sa baki akan wannan magana, wato sojojin ECOWAS na ko ta kwana. Gaskiyar magana idan aka bincika babu wasu sojoji a ajiye na ko ta kwana da ECOWAS take da shi da za ta iya wannan aiki da take tunani.
Ko yaya shugaban kungiyar sanatocin Arewa a majalisar dattawa Abdul Ningi ke kallon wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta dauka ga abin da yake cewa
a wannan lokaci mu kanmu Najeriya rashin tsaro ya adabe mu, muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da police da za su tsare rayukan mu ma balantana ko mu fada wani yaki da wata kasa. Idan aka yi la'akari da kan cewa ita Niger din yanzu ta samu goyon bayan Burkina Faso da Mali har ma da Russia, to wannan abin tsoro ne kwarai da gaske. Kuma na biyu mun yi la'akari da kan cewa wannan damuna ake ciki dan a wannan yanayi aka fara kai farmaki, to ki tabbatar mutanen Sokoto, Katsina, Jigawa har ma da Oyo za su rasa wurin zama. To idan sun rasa wurin zama din nan, wani irin tunani aka yi na muhallin mutane da za su bar gidajensu 'yan Najeriya? Wani irin tunanin muhalli aka yi na su kansu 'yan Nijar wanda muke makwanta da su?
To sai dai ga ɗaya cikin masu bibiya da nazari kan harkokin ƙasashen waje, Ali M. Ali, ya yi tsokaci cewa
shi kansa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya janye maganan nan cewa za a nuna ƙarfin soji, ai wannan an janye wannan maganan. Abu kuma nan biyu da mutane ba su fahimta ba shine cewa shi shugaba Bola Tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin Afirka ta Yamma. To a matsayinsa ne yake faɗa da yawunsu, su suka yanke shawarar cewa hamɓarar da mulkin da aka yi na Bazoum aka ba waɗannan sojoji tsiraru wa'adi, ba Bola Tinubu bane, shi matsayinsa ne na jagora. To kuma abu ne in ka duba tsakanin Najeriya da Niger kusan hanta da jini ne ba ka raba su musamman arewacin Najeriya da Niger kusan dunkulalliyar kasa suke da can kafin turawan mulkin mallaka su zo sai aka samu bambancin reno wannan na faransh wannan na turawa english
duk da waɗannan matakai da kungiyar ECOWAS ta dauka bai hana jagororin juyin mulkin Niger nada sabuwar gwamnatin wucin gadi ba domin Mahamane Rufai Kawali wanda aka ambata a matsayin sakatarin gwamnati ya nada ministoci 21 ba tare da bayyana wasu shirye-shiryen gwamnati ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoto shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba da karshen labaran duniya
Iran ta tabbatar a jiya alamin cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa guda biyar a gidaje domin musayar su da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu al'amarin da yazo a daidai lokacin da Tehran ta kwashe watanni tana nuna shirinta da yin musayan fursunoni da Washington a gargashin wannan yarjejeniya da wata kasa za ta shiga tsakani za a saki ɗan ƙasar Iran biyar da ke daure a Amurka kana za a maida kudaden Iran da ake rike da su a Koriya ta Kudu kuma a tura kudaden zuwa Qatar Tehran dai ta faɗa a cewa tana faɗan wannan labari ne a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na IRNA Iran ta ce wannan yarjejeniyar ta kunshi kimanin dala biliyan 6 zuwa biliyan 7 wanda ake rike da su sakamakon takunkumi da aka dora wa kudaden sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a jiya alamis cewa cire Amurkawa guda biyar daga gidan yari mataki ne da ya dace a ƙarshe hukumomin leƙin asirin Amurka suna neman fada da jirin sunayen kasashe da kamfanoni da ma waɗanda ba na gwamnati ba da suke kawance da su don samu da kuma raba bayanai kan barazanin da Amurka da kawayenta ke fuskanta wannan sauyin wani bangare ne na sake tunani da aka bayar ko kuma da aka bayar a cikin wani umurni na sabon dabarun leƙin asirin ƙasa wanda aka bayyana a jiya alhamis
Gaida baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Taron kungiyar haɗin kan kasashen yamma ta ECOWAS wato CEDEAO karo na biyu wanda suka yi a Abuja ƙasa da makonni biyu bayan taron makamancin wannan da suka yi. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan Nijar kan matakin ECOWAS na jaddada amfani da ƙarfin soja a kan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Nijar idan bukata ya taso.
Dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da kungiyar ECOWAS da wasu ƙasashe yamma na ƙara ƙazanta sakamakon kifar da gwamnatin Muammar Bazoum da sojoji suka yi lamarin da ake fargabar zai iya jefa yankin Sahel cikin ƙarin rikici. A ranar Lahadi ne dai sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka sanar da rufe sararin samaniyar ƙasar abinda ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Nijar ba. Sun ɗauki matakin ne bayan su yi zargin cewa kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS na shirin kai wa ƙasar Sahari bayan wa'adin da ta ba su na mayar da Muammar Bazoum kan mulki ko su fuskanci ƙarfin soji. Ana fargabar rufe sararin samaniyar za ta sa jirage su rinka yin zagaye lamarin da zai iya haifar musu da sabbin kalubale. Masana sufurin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufe sararin samaniyar na Nijar zai shafi wasu daga cikin ƙasashe yammacin Afirka da ita kanta Nijar. Salfu Manzo masani ne kan abin da shafi sufurin jiragen sama.
Iya sararin samaniya ai asara ne ga Nijar tunda an san jiragen da suke shigowa safarin jirage da suke shigowa da wanda suke huce mu kai duk jirgin da ya huce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka. Dukkan jirage abin alherin da suke ka a cikin kasashe sai Allah ya san bakin su. Kenan wannan mataki ne wanda ya kamata a diba shi riya wannan bai haddasa mana ba alheri. Jirage duka sun yi zage sun cinkoshe suna wajen Nigeria Benin sun kewaye duka jiragen da suke bi na Nijar. Da ya ja haka ya kawo mana tsadar sufurin jirgin.
tuni dai kasar Faransa da wasu kasashen Turai suka soma kwashe ƴaƴansu daga kasar domin gudun abubuwan da ka iya zuwa su dawo. To sai dai abinda ake fargaba shine a hali yanzu bayan rufe sararin samaniyar akwai jama'a da dama waɗanda suke so su koma kasashen su amma babu damar hakan. Duk wasu baki da suke kasar da kuma ƴan makaranta da suke karatu da mazauna kasar waɗanda ba ƴan kasar ba su ma hakan zai shafe su.
Akwai ma wanda suke so su tahi wani gurin ba sa iya ba tahiya ga wani ga lokaci. Mutane nan wa'adda kai suna jibge ko wasu kasashe wanda suna so su tahi su huta ko su taho da wani kayayyakin arziki ko su tahi su sai da wani abu ko su tahi cikin bulaguransu sun kasa yi. Kenan ya kawo matsatsi kwarai a cikin wannan tsarin.
Tuni dai masanan suka buƙaci ga jagororin juyin mulkin da su buɗe wasu ƙasashen da suke hulɗa da su sararin samaniyar domin gudun faɗawa cikin wasu sabbin matsalolin na daban.
Ya kamata dai a diba a gani ya ne kamata a ɗaga ko da zuwa lokaci-lokaci a ɗaga espaskin a ɗaga sararin samaniya inda za a samu jirage tunda da ya yanzu in ba suhurin ba muka bubbuɗe a wani guri kuma matsala da akwai. Kenan gwamnatin Nijar kin ta buɗe sararin samaniyar ta da jiragen da za su fito daga Somali su Burkina muna da su umma amma aka ce duka da tankin da ko ina ari nan ne matsala a gare mu.
Akasari jiragen da za su fito daga Turai ko kuma su tsallako Bahar Rum kuma su nufi Najeriya ko kamar ko jamhuriyar Benin da wasu kasashe yammacin Afirka suna ratsawa ne ta Nijar. Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar.
A gaidar Hamid Mahmud. To kada a sha'affa ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Tun a lokacin muke gaya musu cewa ai manta da wannan tallafi tunda yanzu fetin da zaka sha ka sha na 30,000 to in ka sha gas din 10,000 zai kai ka ko ina.
Daya daga cikin daraktoci a cibiyar horar da sufuri ta tarayyar Nigeria da ke Zaria kenan Dr. Dan Juma Adam Ismail ke cewa sakacin sakwa-sakwa akan shawarar da suka dinga bayarwa ne yasa abubuwa suka tabarbare. Game da maganar taka tarkon tangarda akan tata da tantance tsohon gwamnatin jihar Kaduna dan zama minista kuwa wani lauya ne ke cewa koma zai faru a ƙarshe dai dole a baiwa jihar Kaduna minista idan komai ya warware.
Idan har jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi Malam Nasiru El Rufai ba dole ne za a kawo wani daban ɗan jihar Kaduna domin a miƙa shi ga majalisar dattawa domin su neman amincewarsu.
Sai dai kuma ganin takunta ta burzar bararrakar juna game da maganar juyin mulki a jamhuriyar Nijar masana ne ke cewa dole ne fa a bi sannu kada a yi saƙa da mugun zare.
Kar me yadda muke cikin wannan yaƙi din din ba zai haifar da ɗa mai ido ba.
Mun banda ganganci irin namu na Najeriya ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba. Ga kidnappers, ga ƴan Boko Haram, ga ƴan ISWAD. Mun je za mu yaƙi a wani guri.
Shugabannin kungiyoyin farar hula a jamhuriyar ta Nijar kuwa cewa suke ai juyin mulkin ya bar ƴan ƙasar suna ta fama da shure-shure.
Duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba wanga gude da mutane sai a hadi shin alheri ta kawo.
Waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da kalmomi a jajjere. Shiri na 130 cikin jerin shashiren manuniyan da ke bin hawayen masu sauraro dan ganin ya shashare. Me yiwa kuma kokarin share hawayen amma na talakawan Najeriya akan cire tallafin mai ne yasa cibiyar horar da harkar sufuri a Najeriya da ke Zaria ta fiddo su sabbin tsare-tsare. Dr. Dan Juma Adam Ismail director ne a hukumar ta NIT tin da ke Zaria da yace da an bi shawarwarin da wannan hukuma ta dinga bayarwa wajen yin amfani da man gas a maimakon petrol to da babu dalilin da zai sa yanzu ƴan ƙasa su dinga bare-bare.
An samu ci gaba a duniya ana amfani da abin da ke CNG gas madadin man petrol. Inda gwamnati ke kukan tana biyan kuɗin tallafin mai tun a lokacin muke gaya musu cewa
a manta da wannan tallafi a mai da hankali ga wannan CNG gas din to sai yanzu da aka ce tallafi sannan sai kuma kowa idan shi ya bude tunda yanzu fetin da zaka sha ka sha na 30,000 to in ka sha gas din 10,000 zai kai ka ko ina ba ma zai kai ma 10,000 ba ina 30,000 ne zai ishe
kenan yanzu motocin da mutane ke hawa za a iya juya su a saka musu wannan
sosai ba ma wani ba Najeriya aka fara ba mu yanzu ina titi muna son mu fara kamar nan da karshen wannan watan August din nan muna da fasahar da zamu combatin din amma in kai musamman masu motocin haya to inda a ce masu amfani da tintini wani ma ba ma zai san ma an ce da tallafi ba
amma doctor ba ku koranto kuma aka raja'a akan shi ma farashin shi ya daga
eh to ai ka san abu ne na yan kasuwa karkinta su ma duk abin da za su koma kenan saboda in suka fahimci cewa mutane sun raja'a mashi to su ma za su raja'a in kuma ba kuma ba to shikenan za a barka da fete ba mai san fete
game
da
nukusanin amincewa da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fai a matsayin ministan tarayyar Najeriya kuwa wani lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ne yace ai da ma ba dole bane idan shugaban kasa ya bada sunan mutum ya zama minista ya tsallake koda ko ana kallon shi a matsayin wani kwararre
a sashi na 147 karamin sashi na 1 zuwa na 2 da na 3 yay magana akan yanda aka ba shugaban kasa ikon nada ministoci ya zabo su sa'ilin nan ya tura ma majalisa domin neman amincewa kuma karamin sashi na 2 ya nuna cewa a shugaban kasa zai dauko minista ne daga kowace jiha na fadin tarayyan kasar nan to saboda haka idan har jami'an tsaro da sauransu ba su iya wanke shi Malam Nasiru El-Rufai ba dole ne za a kawo wani daban dan jihar Kaduna domin a mika shi ga majalisar dattawa domin neman amincewar su a yin ka lura ko lokacin Buhari lokacin da wani minista ya mutu daga Kogi State an dan dauki lokaci kadan kafin aka kawo gurbin shi saboda wani abu ne ba dai kenan na biyu duk da bamu san irin rahoto na sirri da abin da suka hana a tantance shi ba to ba za mu iya sanin menene ba amma da issue din shi ne duk dai laifi ne in an kare dokan kasa an kare dokan kasa ne idan abin da ake zargin shi da shi ne kuma sun tabbatar da haka kuma duk sauran biyun ma da ba a tantance su in ka lura wasu an farfadi laifukan su to saboda haka ni na gani ba saban abu bane an saba a kawo sunan mutum idan an same shi da wani miskila akan shi a koma da shi
tun bayan bayyana bayanan yunkurin saka karfin soja don kawo karshen juyin mulki a Niger wasu ke ganin dole abu a hankali kada tirantallan taimakon juna ya bare Dr. Shaibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Saddona wato Arewa House da yace akwai buƙatar abu salan sulhu kada a fara kaiwa juna harhare
to wannan hali yake mata ai su zauna kuma sako da halin da mutakin da suke ciki su zauna shugaban kasashen Afirka ta yamma da sauran kasashen duniya su gaya musu sun dau buƙatar mulki ne domin sasanta al'amuran kasansu kuma cikin ƙanƙanin lokaci za su dawo da mulki ga hannun barhula su ba da wa'adi a kaidadde amma kar a zo a tunzura su mu ga abin da ya faru a kasar Mali da kasar Burkina Faso kuma kaga yanzu kasar Mali da kasar Burkina Faso sun ce idan aka yi ma Niger hari su ma an kai musu hari kaga dukkan yankin Afirka ta yamma za a hargitsa ta za a samu cikin kwanciyar hankali to idan aka ce mun koma yaki mutanen Sokoto mutanen Katsina mutanen Kano mutanen har Maiduguri ya zaka sasu kaga duk mutanen suke yankin nan dole su bar yankin nan su ƙara faɗuwa cikin Najeriya kaga an ƙara dagulgul amura an ƙara samu ɗan gudun hijira a cikin ƙasashen Nijeriya da ƙasar Najeriya ya za mu yi a da wannan al'amar saboda kar mu yi da mu haɗa yaki yaki bai da amfani mun ga abin da ya faru a ƙasar su da yanzu mun ga abin da ya faru a ƙasar Libya mun san ƙasar ta shi da yawa da yake aka jefa cikin yaki kar mu yadda mu shiga cikin wannan yaki din din ba zai haifar mu da ɗa mu ido ba
shi ma dai Farfesa Salo Adamu Dadarin Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria cewa yake ai Najeriya na lillike da manya-manyan matsalolin da ya kamata a ce ita ma ta yi kokarin ganin ta bambare
abin alaluma a zauna lafiya in sun bari shikenan yanzu duk wanda ya biyo mulki a ce bari ya sauka ba zai yadda ba sai da aka rijini birijini
amma kana garin professor wata lalama za ta aiki
to sai a bar su su sasanta da kansu a Niger a samu sulhu ba tare da an zub da jini ba mu kuma yan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaki a gida ba mu magani shi ba ga kidnappers ga yan boko haram ga yan iswad duk suna cikin Najeriya ne mun je za mu yaki a wani guri
ba ku gari an ce bikin magaji ba ya hada na magaji ya professor
to ai Najeriya tana cikin matsaloli yanzu kudin mai da aka dauki tallafi ya ruguza komai a Najeriya ba abin da ke da sauki saboda da kudin mai da mai ake daukan wannan abu a kai kasuwa saboda haka Najeriya fa ta azabi dole ta mata karatun da ta natso
to shin ko na hali su ma al'ummar Niger suke ciki ganin irin takunkumin tabaibayin da aka tafka wa kasar da aka ce tunuma sun zanzare Malam Abba Habibu shugaba ne na wata kungiyar fararen hula da ke jamhuriyar Niger da yace a gaskiya fa al'ummar jamhuriyar Niger din na cikin wani hali kuma bukata suke ma a nemo hanyoyin da za su murmure.
A yau ko babu komi, kasar Niger tana cikin sai da yawo. Kenan bai kamata ba a ce soji sai da yawo ta aiko tawaga ka ki karbata. Akwai kasashe irin su Mali da Burkina sun bayyana cewa suna goyen bayan sojojin nan. Kai yanzu Allah na tuba. A yau kasar Mali ta zo ta ce za ta kama mu wata kasa ta yaki. Kashi yadda 40 na kasa yana hannun ƴan tawaye. Haka Burkina su je su yi da tasu matsala. Akwai wani tasiri da takunkuman da kungiyar sai da yawo ta kakabawa Niger yayi wa kai naka harkoki watakila da jama'ar ka. A yau kasar Niger bai yiwuwa ka ci bai shahe ka ba, tunda kamata hi neman kuɗi naka na kanka bankuna. Abinda kake bukata a ce maka a'a, a ce sakon shinkafa yana wajen shika 15, in ka ɗauki hatsi tiya ta kai wajen shika guda. A yau hata da wannan wutar lantarkin dai an ka bar mu tashi mu ita kadai. A yau duk wani wanda ka san yana aiki da harkar wutar lantarki harkokin shi sun dakushe babu ci gaba, to wanga kude ta saboda Allah da Annabi. Mutane sai a wadi shin alheri ta kawo ko kuma rishin alheri? Mutane a bar like ido.
Iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sadaka. Bin mai sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da iko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun daga safiya zuwa dare. Domin kuwa daga Juma'a nan ma saura kwanaki 1386 ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun yi dare dare. Kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman ma dai Salamu Aminu Barman Jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muka yi amfani da su daga kowane bangare. Ni Isa Lord Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Juma'a.
Assalatu wassalamu ala rasulillah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah subhanahu wataala ya turo ni domin in cika kyakkyawan mu'amala. Babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautata mu'amala tun daga kan abin da ya shafi dan adam, babba da yaro, mace da namiji, har kan waɗanda ba musulmi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautata musu mu'amala. Idan ka duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira daga Makka zai tafi Madina, saboda kyakkyawan mu'amalarsa akwai yarda da aminci tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba. Suna daukan ajiya na kuɗi da dukiya mai tarin yawa suna ba shi ajiya. Ranan da zai bar gari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan halinsa. Saboda kyakkyawan mu'amalar sai ce ba zai bar gari ba har sai ya isar da wannan amana da suka ba shi. Kyautata mu'amala da duk wanda yake tare da shi ko ba da ba musulmi bane, tun daga kan ƴaƴanka, matanka, makwabtanka, har abokanan hulɗatayya da cinikayya irin naka. In kai dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko da yake mu'amala da mutane ko a mota, mu'amala ya hada ka da duk wanda ya hada ka da shi a mota, yana da kyau ka sake masa fiska, kai masa kyauta da abin da Allah ya hore maka har zuwa lokacin da Allah zai raba ku daga wannan dan tafiya da zaku yi, ko da a mota ballanta na makwabcinka a gida, ballanta na makwabcinka a office, ballanta na abokin hulɗa da cinikayya na yau da gobe a cikin mu'amalar rayuwa gaba ɗaya. Saboda haka duk inda musulmi yake ana gane shi ne ta hanyar kyautata mu'amala. In ya kyautata mu'amala, su wannan shine identity da ya gwada ma duk wanda ba musulmi ba cewa eh lallai wannan addini ne na fahimta, kuma addini ne na zaman lafiya, addini ne mai kyakkyawan mu'amala wanda yake kokarin ainihin isar da mutane zuwa ga tudun nasira.
Wallahi ya saka da alkhairi. Yanzu ga baba ya sake dawowa da labarai a takaice.
To Aisha, a takaice, gwamnatin sojojin Niger ta yi barazanar kashe hanbarerren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soji don maido da mulkin sa, inji wasu jami'an kasashen yammacin duniya guda biyu. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaidawa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar a cikin wannan mako cewa suna iya kashe Bazoum idan har aka yi yunkurin shiga tsakani daga kasashen waje, kamar yadda wani jami'in sojan yammacin duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani makami mai linzami da Rasha ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada akan wani otal inda ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke yawa amfani da shi a birnin Saporizhia na kasar Ukraine, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana jikata wasu 16. Amurka da kawayenta na Turai suna sayan makamashin nukuliya na da wasu sanadirai masu yawa daga kasar Rasha tare da baiwa Moscow ɗaruruwan miliyoyin daloli na kudaden shige da take tsananin bukata a lokacin da take yaki da Ukraine.
Kamar sauraro da wannan kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau sai kuma zuwa can anjima da hanki da yarda Allah. Mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kambaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Daddy Balawe da ma injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.